Baya ga asarar rayuka da dukiya mai yawan gaske, ambaliyar ta yanke wasu sassa da ya zama ba a iya bi a duk lokacin da ake yin ruwa, kuma zuwa yanzu irin waɗannan tituna da lamarin ya shafa suna biyuwa ne don aikin gayya na wucin gadi da jama'a suka yi. Sheikh Ali Muhammad Said Gamawa shugaban al'umma ne a jihar Bauchi dake cewa garin Gamawa na da babbar kasuwa da ambaliyar ruwa ya yanke garin daga hanyoyin da ake shiga, inda gyaran wucin gadi ne ya taimaka ake samun kutsawa, amma har yanzu akwai inda san baya biyuwa. Sheikh Gamawa ya aza alhakin kan shugabannin siyasa na Sakaci da in aka yi shiru har ma wata damunar ta zagayo ba za a ga wani matakin da ya dace ba.
Wakilanmu a jiha, wakilanmu a gwamnatin tarayya, wakilanmu a dukka, saboda rashin tausayin al'umma da kin kulawa da al'ummar mu da maida hankali zuwa ga abin da ya dami kansu kawai da zuciyarsu, an ki a taimaka al'ummar mu, an ki jin tausayin al'umma. Wallahi ba daruruwa ba, dubban al'umma ne suke shan wahala. Motoci sun sha kwana a daji a tsakanin zaki da Gamawa a kusan ƙarshen damana. Masu ƙananan motoci, musamman waɗanda suke dan neman abinci da tsofaffin motoci, sun yi asara. Masu amfanin gona suna shan wahala, masu kawo dabbobi suna shan wahala, amma a rasa wanda zai ji tausayin su, babu abin da zamu iya yi sai mu kai ga Allah. Muna roƙon Allah ya saka mana, Allah ya fi ƙarfin kowa.
A lokacin da take bayani kan illar ambaliyar ruwan, ministan jin kai Sadiya Umar Faruk ta ce gwamnati na ɗaukar matakan hana aukuwar ambaliyar da kuma kare rayukan al'umma. Sadiya ta ce gwamnati na sane da yawan gonaki ma da ambaliyar ruwa ta shafa, kuma an raba wa jama'a kayan tallafi.
Gidajen kuma da gaba daya suka zama damage 82 da 53, gonaki kuma da abun ya shafe su hectare 108 da 392, wa'inda kuma gaba daya gonakin su ruwan ya tafi da su hectare 332 da kuma 327. Ambaliyar ruwa in yazo zai faru, ba wanda zai iya tsayar da shi. Abinda kurin ya kamata a yi shi ya dauki matakai.
Da yake magana kan ambaliyar, barista mai nasara Kogo Umar ya ce mutane na da hurumin gurfanar da hukumomin gwamnati gaban kotu, matukar ba su agaza musu al'amuran ambaliya ba.
Tsarin mulkin Najeriya da dokokin duniya da kuma kudurori na Majalisar Dinkin Duniya da na kungiyar kasashen Afirka duka sun ba su wannan tanaji na 1 zuwa na 6 na kungiyar kasashen Afirka. Akan haka ne gwamnati ta kafa hukumomi na tallafa mu jama'a da hukumomi na kota kwana na idan bala'i ya samu. To amma duk da haka hukumomin nan nauyi ne ga ita gwamnati, musamman ma shugaban kasa karkashin sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya, yayi kokari ya rika binciken yaya suke wannan aikin. Idan ba a gamsar da mutane wajen yin ma jama'a hidima, wanda shine dalilin kafa wannan hukumomin, to ai kokari a rika yin ma waɗannan wuraren garan bawul ana hukunta mutane, ana yin abin da ya kamata. Mutane na da dama, ko da su shiga da kara ne wadda take za ta kalubalanci hukuma, dole ta yi abin da ya kamata.
Ambaliyar damunar ta ma raba jihohin Kudu da Arewa, inda hakan ya haddasa ƙarin tsadar farashin fetur da wasu kayan masarufi. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.